To ma saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen radio FM na BOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe a sashen hausa.com ko kuma boahausa.com Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litini 5 ga watan Nuwamba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labaran
To jama'a assalamu alaikum A yau Litinin ne za a kawo ƙarshen jan hankulan masu kada ƙuri'a yayin da manyan jam'iyyun ƙasar ke ƙoƙarin ganin sun samu rinjaye a majalisar wakilai da dattawa na Amurka a zaben da za a yi gobe. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun yi garkuwa da wasu ɗalibai 78 da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware a jamhuriyar Kamaru. A yau Litinin ne Amurka ta sake sanya takunkumi akan kamfanin man kasar Iran inda kuma fannin hada-hadar kudadanta.
Karin labaran kenan. To kamar yadda aka ji gobe ake zaben Amurka na rabin wa'adi na gwamnoni da 'yan majalisun dokoki karkashin jam'iyyun Republican da Democrat. Zaben da ake ganin za a yi kare jini biri jini. Ko me yasa?
To kamar yadda ka sani tazarar ta su ba ta da yawa a duka majalisun.
Har ila yau dai kan wannan zaben na gobe za a ji fashin baki da kuma wasu muhimman hasasoshi game da zaben gwamnonin jihohi. Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa an yi rigakafi ma yara sama da miliyan 1,400 a baya-bayan nan. Kamar kowace ranar Litini kuma Yusuf Aliyu Harande na tafar da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan takara da ke neman kujerun majalisar dokokin Amurka da manyan 'yan siyasar kasar masu mara musu baya za su yi amfani da yau Litinin a matsayin rana ta ƙarshe wajen jan hankulan masu kada ƙuri'a yayin da manyan jam'iyyun kasar ke kokawar ganin sun samu rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa a zaben rabin wa'adi da za a yi gobe. Shugaba Trump na burin ya ga cewa 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun ci gaba da rike rinjayen majalisun biyu yayin da su kuma 'yan Democrat ke kokarin su kassara wannan rinjaye. A lokacin wani gangamin yakin neman zaɓe da ya yi jiya a jihar Georgia a jiya Lahadi, shugaba Trump ya yi gargaɗi ga magoya bayansa.
But this election will decide whether we build on this extraordinary prosperity that we've created.
Wannan zaɓe shi zai nuna ko za mu ci gaba da ayyukan alheri da muka faro, shin kun ga adadin da muka samu a ranar Juma'a ko kuma mu bari 'yan Democrat su ruguza tattalin arzikinmu da makomarmu. Yayin gangamin yakin neman zaɓen da ya halarta a Indiana a jiya Lahadi domin marawa ɗan takarar Democrat Joe Donnell baya, wanda ke neman kujerar sanata shi ma tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga masu kada ƙuri'a da kada su bari 'yan Republican su yi musu shigo-shigo ba zurfi.
While they're trying to distract you with all this stuff, they're robbing you blind. They'll be like, look, 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 caravan, caravan.
Sukan ɗauke hankulanku da wasu al'amura za su ce muku ga ayarin bakin haure, ga ayarin bakin haure, sai su zagaya su ragewa hamshakan masu kuɗi abokansu kuɗaɗen haraji su kuma yi ƙoƙarin kasara inshorar lafiya. A gobe Talata ne Amurka za su kada ƙuri'un domin cike gurbin dukkan kujerun 'yan majalisun wakilai 435 da kujerun 35 daga cikin 100 na majalisun dattawa. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun yi garkuwa da wasu ɗalibai 78 da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi a arewa maso yammacin Kamaru. Gwamna David Chofo ya tabbatar da sace ɗaliban 78 da shugaban makarantar da ke ƙauyen Nkwen a Baminda, babban birnin yankin masu fafutuka ta 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi, sai dai bayanai sun yi nuni da cewa ba a san waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban ba, kuma babu masaniya kan dalilan da yasa suka yi garkuwa da su. Kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Litinin ne Amurka ta sake sanya takunkumi a kan kamfanin man kasar Iran da kuma fannin hada-hadar kudadenta, wani mataki na daga cikin alkawarin da shugaba Donald Trump ya yi na janye sassaucin da Iran ta samu a wani bangare na yarjejeniyar kasa da kasa da aka kulla domin ta takaita shirinta na nukiliya. Ana sa ran a yau sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren baitulmalin kasar Steven Mnuchin za su yi wani taron manema labarai domin su yi ƙarin haske kan wannan takunkumi. Maido da wannan takunkumi zai haramta sayen man fetur ɗin ƙasar Iran, wanda shine babbar hanyar da ƙasar ke samun kuɗaɗen shiga. Jami'an gwamnatin Trump sun ce za a daga kafa ne nan da wani takaitaccen lokaci ga wasu ƙasashe takwas domin su kammala cinikayyar sayen man na Iran. Har ila yau waɗannan takunkumi za su shafi babban bankin ƙasar ta Iran da fannonin kamfanin jiragen ruwa da kuma ɓangarorin kamfanin ƙera jirgi. A wani jawabi da yi ta talabijin, shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce Iran za ta yi watsi da takunkumin kuma za ta ci gaba da sayar da man fetur ɗinta a kasuwa. Kamfanin Twitter ya rufe shafin sadarwar wani malami a Pakistan mai tsatsauran ra'ayi wanda ya wallafa kalamai masu tada hankali akan wasu alkalai da prime minister da kuma sojoji bayan da kotu ta wanke wata mace Kirista bayan da ta ɗaukaka ƙara akan zargin da ake mata na yin kalaman ɓatanci akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gwamnatin Pakistan ta umarci masu kula da kafofin sada zumunta da su rufe shafin malamin Khadim Husaini Rizvi. Wasu jami'an gwamnatin Pakistan biyu ne suka gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa sun faɗa wa kamfanin Twitter wannan cewa shafin yana rurrurta wutar ƙiyayya da ta husuma.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu fara yada zangonni a nan Amurka, inda a gobe za a yi zaben rabin wa'adi wanda ya hada da na gwamnonin jihohi da kuma na 'yan majalisun dokokin tarayya. Za ku ji fashin baki kan zabukan biyu, da farko kan zaben 'yan majalisun dokoki na tarayya. Na tuntubi wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum da ke da zama a nan Amurka mai suna Dr. Sufyan Alimai Biyar don ya hango mana abin da ka faru a zaben 'yan majalisun dokoki na tarayya din, sai ya ce.
So, alhamdulillah, kamar yadda ka sani wannan zabe na gobe zabe ne wanda yake na 'yan majalisun Congress kenan. Wanda kuma duka 'yan jam'iyyun siyasa na Democrat da kuma Republican duka za su kara a gobe. Kuma da alamu dai mutane ba su jin daɗin yadda ake tafiyar da al'amura a ƙasar a yanzu. So ana kyauta zaton zaɓe na gobe zai zama wani zaɓen gwajin dafi ne wanda za a iya gane cewa ko jam'iyya mai mulki za ta iya cin zaɓe na gaba mai zuwa. Ko kuwa ba za ta iya kaiwa ga nasara ba.
To, Dr. Sufyan, kana ganin wace jam'iyya za ta yi nasara a majalisar wakilai, wace jam'iyya kuma za ta yi nasara a majalisar dattawa?
To, kamar yadda ka sani tazarar tasu ba ta da yawa a duka majalisun. Musamman majalisar dattawa za ka ga cewa ina jin suna da kashi 51 waɗannan suna da kamar 49. Bambancin ba shi da yawa in ba na manta ba. So, kuma gaskiya kamar da na gaya maka akwai wuraren da mutane ba su ji daɗin yadda shi shugaban ƙasa baya girmama su 'yan majalisar dattawan ba, musamman na jam'iyyarsa wanda kawai sun zama kamar 'yan amshimshata ne ko kuma rakiyar shanuwa lakaci. So wannan ya sa mutane suke ganin cewa akwai mutanen da suka fito suka bayyana ra'ayukansu cewa ba su ma taɓa shiga zaɓuɓɓuka ba na na zabe su je su zabi jam'iyyar Democrat kullun suna zabar jam'iyyar Republican ne tunda aka haife su kawo yanzu amma a wannan zabe da za a yi da yawa sun fito sun bayyana cewa lalle za su zabi jam'iyyar Democrat wannan kara sakamakon ganin cewa su waɗannan 'yan majalisu sun kasa tsayawa su ma'ana kamar challenging shi shugaban ƙasa haka wannan ya sa gaskiya muna ganin cewa kamar majalisar dattawa za a yi nasara kwarai da gaske a jam'iyyar Democrat sannan kuma ita kanta dama majalisar wakilai kusan cewa suke da rinjaye to za su ƙara samun ƙarfin gwiwa da ƙarin rinjaye a nan wajen sosai kwarai da gaske
don haka kenan Dr. Sufyan kana ganin jam'iyyar Democrat za ta yi rinjaye ko ko za ta yi nasara a majalisar dattawa da ma majalisar wakilai
kwarai ko wannan shine hasashen da yan jaridu kun fi kowa sani da kasar ake yi kawo yanzu da kuma mu mutane da muke zauna a cikin kasar muke gani wannan shine abin da nake kyauta zaton zai faru za su yi nasara kwarai da gaske
to Dr. Sufyan akwai kuma masu cewa bisa ga wasu kuma kididdigan koko na ce lissafin jam'iyyar da ke kan mulki wato Republican za ta rike rinjayen ta a majalisar dattawa sannan kuma ita jam'iyyar Democrat ta yi rinjaye a majalisar wakilai baka ganin shi ma wannan yayi kama da abin da zai faru kenan
gaskiya bala Ibrahim bana jin haka za ta faru sakamakon kamar yadda na gaya maka akwai dumbin jama'a waɗanda ba su taba zabar jam'iyyar ainihin ita Republican ba ita Democrat ba kullum Republican suke zaba saboda ita ce jam'iyyar su musamman fararen fata so mafiya yawan su yanzu suna ganin cewa yanda ake ta kawo canje-canje a harkar lafiya a harkar immigration da harkar shiga da fita kenan ta kasar wasu da yawan su gaskiya ba su jin dadin yadda shi shugaban kasa yake tafiyar da waɗannan al'amura nasa musamman kuma kwanan nan ganin abin da ya sake ɗaukowa na cewa zai janye harkar wannan haihuwa ga waɗanda suke zuwa ƙasar nan baki zayu za a daina ba wa 'ya'yansu kamar takarda ko shaidar zama 'yan ƙasa tun da anan aka haife su
Dr. Ali Mai Biyar ke hasashe kan zaben 'yan majalisun dattawa da wakilai na Amurka da za a yi gobe game da zaben gwamnoni kuwa bari in koma gefe guda Aliyu Mustafan Sokoto ya shigo
to kuma zaben yan majalisun wakilai na tarayya guda biyu na datta da kuma wakilai akwai zaben gwamnoni da aka yi a lokacin wannan zabe da ake kiran zaben tsakiyar wa'adi wanda kamar yadda muka taba bayani a can baya wato an samu sa wannan suna na rabin wa'adi ne domin aka yi shi ne shekaru biyu bayan zaben shugaban kasa kuma shugaban kasan da mai yake shekaru hudu ne akan karga saboda haka idan ya rabi sai a zo a yi zaben yan majalisun dokoki ko musamman da yake su yan majalisar wakilai bayan kowane shekaru biyu ake zaben su muna so mu mai da hankali kan zaben gwamnoni a wannan bangare na rahotannin da muke kawo muku a halin yanzu a wannan zabi na wannan mako dai akwai jihohi 36 daga cikin jihohin Amurka guda 50 da za su yi zaben gwamnoni a maganar nan da muke yan Republican su suke da rinjayen gwamnoni a Amurka su suke da jimillar gwamnoni 33 yan Democrat suna da guda 16 suna akwai gwamna daya na Alaska wanda mai zaman kansa ne wato independent to daga cikin jihohin nan guda 36 akwai wasu jihohi na musamman da aka mai da hankali akan su saboda abubuwan tarihin da ake sa ran za su faru a cikin su wasu daga cikin wannan jihohin sun hada da jihar Florida inda ake gwazawa tsakanin Andrew Gilliam na Democrats da kuma wato dan takarar Republican wanda ake kira Ron DeSantis to shi Andrew Gilliam dan Democrat a tsohon hukumace shi ne ma yanzu haka yake magajin garin birnin Tallahassee a can jihar Florida idan ya samu nasara zai zama shi ne bakar fata na farko da ya taba zama gwamnan wannan jiha ta Florida haka jihar Georgia ma za a yi abin tarihi idan Stacey Abrams ta zama gwamna a wannan zabe din domin kenan za ta zama ita ce mace ta farko baka da ta taba zama gwamna a wannan muhimmiyar jiha ta Amurka ta Georgia daman da ita Stacey Abrams din ta riga ta yi abin tarihi domin ta zama ita ce mace ta farko bakar fata da wata babbar jam'iyya kamar ta Democratic Party ta ba ta tikitin ta tsaya mata takarar gwamna sannan kuma ita daman tsohuwar 'yar majalisar dokoki ta jihar Georgia ce tun shekarar 2007 kuma ga ta tana samun goyon baya daga giggan fitattun manyan mutane na Amurka musamman bakaken fata da suka hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama da shahararren attajirin nan mai harkar silma da talabijin wato Oprah Winfrey ita Stacey Adams dai tana fuskantar manyan tura guda biyu da suke takarar wannan mukamin nata. Akwai sakataren harkokin wajen wannan jiha ta Georgia, Brian Kemp na jam'iyyar Republican, da kuma Ted Mates wanda dan jam'iyyar Libertarian ne. Bari mu dawo jihar da muke zaune a cikin ta, jihar Maryland, inda Ben Jealous, wanda tsohon shugaban kungiyar fafutukar bakaken fata ta Amurka da ake cewa NAACP ne, zai iya abin tarihin zama gwamna na farko bakar fata na jihar Maryland idan ya samu nasara akan gwamna da ke sama yanzu, Larry Hogan na jam'iyyar Republican, wanda kuma gwamna ne mai dimbin tagomashi da farin jini a cikin jihar Maryland, duk da cewa ta jihar galibin mutanenta magoya bayan jam'iyyar Democrats ne. Wata jiha da ake zaton a yi abin tarihi ita ce jihar Mexico, inda Michelle Lujan Grisham ta jam'iyyar Democrat za ta iya zama Latina, wato ‘yar Latino ko kuma masu magana da harshen Spanishi ta farko da za ta zama gwamna a jihar New Mexico idan ta samu nasara. Haka zalika a jihar Colorado ana sa ran Jared Polis, wanda yanzu aka dan majalisar wakilai ne na Amurka kuma ana cewa ma shi ne bakuwa kudi a cikin yan majalisar wakilai na Amurka, zai iya zama gwamna na farko wanda ya fito bayyana jama'a ya nuna cewa shi dan liwadi ne. Yanzu aka mutumin nan ana kiyasin yana da zunzurutun kudin da suka haya $400,000. A ƙarshe zai yi Rashida Tlaib ta zama mace ta farko musulma da aka taɓa zaɓa a majalisar dattawan Amurka idan Allah ya bata nasara a zaɓen da za a yi, ita dai ta fito daga jihar Michigan ne. Wannan shi ne ƙarshen rahoton da muka haɗa muku kan wasu daga cikin jihohin da ake jin za a yi abin sha'awa, abin tarihi a wannan zaɓe na tsakiyar ra'ayi na Amurka.
Kwa gaida na Sokoto, yanzu kan bari mu kada jamhuriyar Niger, inda aka yi wa yara $1,400,000 rigakafin ciwon shan inna. Tamar Abari, gare ki.
Ana iya cewa sakamako ya yi kyau na rigakafin cutar polio da aka yi daga 25 zuwa 28 ga watan Oktoba nan da ya gabata a nan jihar da Magara, inda kimanin yara $1,485,083 ne aka diga ma maganin. A cikin yara $1,449,447. Abu Yahaya shi ne babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da Magaran.
Wannan raskuna ne stamci alhamdulillah, saboda wannan dalar magani da ake koshaushawa da ake za a hankace mu yi ta polio, mun yi cikin wani yanayi mai wuya da yake an samu kwayar cuta a nan wajenmu a wajen yaro shida. Ko da yake ina gaya mutane cikin yaron shida din nan akwai yaro uku ba yan Niger ba ne, amma da yake suna umfani da likitocinmu wurin shan maganin namu, na muka bincike muka samo su, kuma da yake ba mu samu da wuri muka maida su ba inda ya kamata shin ma har su zamna namu.
Karuwar adadin yaran masu dauke da cutar zuwa shida ba karaman tada hankalin jama'a yayi ba.
Idan wannan yanayi shi yasa aka ja hankalin kowa ko kowa ya tashi ya amada mara shi, saboda wannan kwayar cuta a samu a kori, saboda wannan shawara da aka yi ya zamanto mai mahimmanci ce ta yi da yadda ya kamata. Kuna gani dai tare da ku yadda ta yadda aikin ma duk sahiya ake yin shi ko duk marice ake yin tare da shugabanni, ku da kanku za ni maimaita kun gani irin kokarin da ɗan jarida su kawo wajen waya kan al'umma, saboda a samu wannan campaign da muka yi da zai yadda ya kamata.
Jajircewar hukumomin kiwon lafiya da sauran masu fada aji a cikin lamarin, kwalliya ta biya kudin sabulu, inji daraktan kiwon lafiya.
To alhamdulillah yadda nan wada harin ke kwalliya ta biya kudin sabulu ta, mun samu $200,000 cikin ɗari wanda ya kamata a yi ma wannan shaushawa, mun huce abinda an ka amanin za mu yi, sai dai mu kai godiya ga uwayen yara, mun kai godiya ga sarakinmu da shugabanninmu, mun kai godiya ga ƴan jarida da likitoci da duwayen sun kama wannan aiki yau kana yadda ya kamata.
Kowane irin matsaloli ne suka ci karo da su a cikin gudanar da wannan aiki na shashawa,
amma ko da yake ba a rasa kurakurai da suka muka huskanta a kan shi, in dauka a fannin irin mutanen da ya kamata tallafa masu samu su wannan aiki, abin da ake cewa aikin da vaccination, ko kuma motocin da ya kamata su likitoci su samu su je su wannan aiki. To wannan an samu kuskure kwarai, shin ma harin ke muka gani akwai inda ma ba su samu sun ka cika shi gaba daya ba, amma gaba daya a region din da Magaram alhamdulillah mun samu mun kammala aiki yadda ya kamata.
To ko hakan na nufin an kare da ita cutar ta polio ta la'akari da wannan sakamako?
Insha Allah daraga daga wannan wata za a maimaita wani saboda ita ce campaign de riposte zubi guda bayi saboda kwayar cuta kenan nan da kwanaki kadan tare da wannan wata da ga muke cikin shi insha Allah hallo likitoci za su buza ga ya gida gida saboda a samu ai wannan rigakafi a kasamu wannan yar magunguna
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
To a gaida Tamar yanzu kan bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya shigo da shirin sa na gaba
Ilimi garkuwar dan Adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin Assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Allahumma amin Idan har masu sauraro kuna biye da shirin nan sau da kafa amma kun da ya gabata kun ji kadan daga cikin halin da ƴaƴan Fulani makiyaya ke ciki wajen samun nagartaccen ilimi a yankin kudancin Najeriya a yau za ku ji tattaunawar da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Alfonso Okoro Igwe yayi don gano bakin zaran
na tuntubi hadikwatar hukumar ilmantar da ƴaƴan Fulani makiyaya dake Kaduna inda sakataren zattarwa na hukumar Farfesa Bashir Haruna Usman ya bada cikakken bayani akan batun
gaskiyar lamari shine abu guda biyu a cikin lissafin mu da aka ba mu haƙƙin ilmantar da ƴaƴan Fulani makiyaya muna da commission din da muke monitoring din abin da ake yi da ƴaƴan makiyaya muna da material kuma da muke badawa amma bamu da malamai directly waɗanda mu za mu tsawatar don su koyar ina da misalai da dama a state da state daban-daban ba kawai a kudu maso gabas akwai waɗansu wurare wadda ganin daman malaman ne ba sa koyarwa akwai waɗansu wurare gwamnatin state din ba sa biyan malaman shi yasa ba sa ba koyarwa akwai kuma waɗansu wurare wadda gwamnatocin suna kokari amma malaman kuma ba sa yi so akwai abun fanni so in sun ce ba a koyar musu to mu dai muna iya kokarin mu bisa ga nauyin da aka dora mana yawa kaman kwanan nan tsakanin April da May zuwa June din nan muka fita karakap babu nomadic school wadda take southeast wadda ba mu yi visiting ba da muka yi visiting din su kuma kowannensa muna tabbatar da muna haɗuwa da malamai muna haɗuwa da shugabannin waɗannan rugga-ruggan da suke wajen to muna saduwa da local government education sector ɗinsu da kuma hada su da state universal basic education ha chairman ɗinsu da secretaryinsu duka muna saduwa da su saboda haka mu babu makarantar da bamu sani ba yanzu a inda take duk a kudu maso gabar ɗin Najeriya haka kuma kudu maso yamma haka kuma a arewa karakap babu nomadic school da ake da shi a ƙasa so koda ban yi bincike ba koda ban da takardu a gaba na zan iya gaya maka alal misali ni na je Lagos a lokacin da muka yi wannan gudanarwa zan gaya maka a Lagos akwai makarantu 109 a Lagos state na nomadic ya gurgudo da muka rarraba ni na visiting din wa'ansu su san aka samu muka kalmasa abin da muke yi so a kudu maso gaba muna da makarantun nomadic da dama sun kai wajen 370 mun san kuma yawan mutanen yaran da aka ɗauka duka to akwai kuma makarantun da ma har suka yaye ɗalibai waɗanda sun dace suna yaye ɗalibai duka mun ɗauki wannan census din mun san yawan malamai kuma wadda a state suke turawa yawa yanzu kaman a ce kudu maso gabar akwai yara 60,000 a makarantun mu cikin makarantu 370 da na gaya maka za mu iya gaya maka yawan maza da mata abun mamaki cikin 60,000 din nan kusa da 30,000 mata 30,000 maza mazan sun dan tsara matan kadan to kadare muna bibiya mun san inda muke zuwa to a gefen sun kuma mun je mun ba da takardu na mathematics na english na basic science da social studies ya fi 10,000 muka bada kuma mun bayo malamai irin teacher guide duk makarantun da muka je muna bada teacher guide muna bada curriculum yadda za a yi a koyar din kowane makaranta muna bayarwa to kuma muna encouraging din su su haɗu da community su yi abin da muke kira SBMCs, School Based Management Committees, wanda za su taimaka wajen gudanar da makaranta. Duka wayannan muna bibiya mun san su duka, kuma a 2018 din na aka yi abin nan ba ma 2017 ba.
Professor Usman ya dai dora da bayyana yadda yanayin aikin hukumar yake.
Hakkin buɗe makarantun bai rataya akan commission dinmu ba. Hakki ya rataya da gefe biyu. Hakki na farko shine state government. Hakki na biyu su community, wato rugagen za su iya haɗa kai su fara. Daga nan suka rubuta wa state through subvest din a karɓi makarantun a ci gaba da tallafa musu makarantar. Wani lokaci suka rubuta mana mu ko mu koma baya a state din ku sake magana da state din kuma a sake ɗaukar makarantar ana tallafa mata. So akan hanya biyu ne wannan. Wato da faɗace-faɗace suka yi yawa tsakanin manoma da makiyaya, sai muka kai kaman wani peace and conflict resolution unit a gefenmu. To sai muka fita ɗin domin mu ɗauki yawan ɗaliban da aka yaye, mu yi bibiyan ɗaliban nan a ina suke.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Alphonsus Okoro Igwe, da ya taimaka wajen haɗa wannan rahoto, da sauran bakin namu da kuma abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, Gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman.
To madalla, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Kakame Yadi, Alhaji Bukar Gumsuka da Masak. Salam BOA Hausa, da fatan ma'aikatanku suna cikin ƙoshin lafiya. Tabbas wannan umarni da kotun sasanta rigingimin ma'aikata na Najeriya ta baiwa ƙungiyar ƙwadagon Najeriya da ta dakatar da tafiyar yajin aiki da ta yi ikirarin za a tsunduma a ranar Talata na sai baba ta gani, ya yi kyau ƙwarai da gaske. Saƙonmu na gaba ya fito daga Musa Hadirin Asuba, Kashabe Sabko da Magaran. Salam BOA Hausa, muna kira ga matasan jihar da Magaran cewa ya kamata kowa ya tashi tsaye ya kama sana'a domin zaman banza ba shi da amfani.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya amma fa a taƙaice.
To Ibrahim ga labaran a takaice. Yan takara da ke neman kujerun majalisun dokokin Amurka da manyan 'yan siyasar ƙasa masu mara musu baya za su yi amfani da yau Litinin a matsayin rana ta ƙarshe wajen jan hankulan masu kada ƙuri'a, yayin da manyan jam'iyyun ƙasar ke kokawar ganin sun samu rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa a zaɓen rabin wa'adi da za a yi gobe. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun yi garkuwa da wasu ɗalibai 78 da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi a arewa maso yammacin Kamaru. A yau Litinin ne Amurka ta sake sanya takunkumi akan kamfanin man ƙasar Iran da kuma fannin hada-hadar kuɗaɗenta. Wannan mataki na daga cikin alkawarin da shugaba Donald Trump ya yi na janye sassauci da Iran ta samu a wani bangare na yarjejeniyar ƙasa da aka kulla domin ta takaita shirinta na nukiliya.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansu, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto na labaran duniya, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin Dan. Ni Ibrahim Kalamu sai garba ke cewa sai kuma can da daren lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan tasirin yajin aikin da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ke barazanar farawa gobe.